This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Shirif ce tare da Muhammad Hafiz Baban ne muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata 31 ga watan Disamba, rana ta ƙarshe a shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu da fatan wasu 'yan Najeriya a shekarar 2025 da ke gaba da shigowa idan Allah ya kai mu. Inda wasu suka bayyana irin halin kuncin talauci da rashin abinci da ake fama da su a shekarar da ke ban kwana ta 2024.
Sunana Alai Abubakar Muhammad. Fatan mu kuna roƙon Allah shi yi mana canji. Rashin zaman lafiya ya yi yawa.
Muna kuma tafa da shirin Allah ɗaya gari banban. Sannan idan da wato sannan daga bisani mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da abubuwan da kuke fatan gani ko samu a cikin shekarar mai shigowa ta 2025. Da ma abubuwan da za ku daɗe kuna tunawa da su da suka faru a cikin shekarar mai ficewa ta 2024. Lambar da ake kira dai ita ce alamar tarawa 1-202-980-5800. To amma fa da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce dakarunta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan Houthi ke iko da su a Yemen a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Talata na sojin Amurka ta tsakiya ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar Yemen Sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan Houthi ke iko da su. Jiragen ruwan sojin Amurka ne suka kai hare-haren a ranakun 30-31 ga watan Disamba, kuma sun kai hari kan cibiyar bayar da umarni da kulawar Houthi da wuraren da ake kerawa da adana makamai, ciki har da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin Gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durƙusar da tsarin kiwon lafiyar Gaza. A cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Litinin, rahoton mai shafuka 19 ya gano cewa munanan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a Gaza, wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa, sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Rahoton ya fara ne daga ranar 7 ga watan Oktoban 2023 zuwa ranar 30 ga watan Yulin 2024, lokacin da mayakan kungiyar Hamas suka kaddamar da wani harin ta'addanci akan Isra'ila, amma suka kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Faransa ta faɗa yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan kungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da Amurka ta kai kan wuraren kungiyar IS a 'yan makonni, tun bayan da 'yan tawaye suka hamɓar da shugaba Bashar al-Assad daga kan kargar mulki. Mayakan kungiyar IS sun karɓe iko da yankuna da yawa a gabashin Siriya da kudancin Iraki a 2014, wanda ya janyo martanin kasashen duniya da ya haɗa da dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da nufin murƙushe kungiyar. Mayakan sun rasa yankuna da dama da suke riƙe da su a baya, amma har yanzu suna Siriya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Rasha sun faɗa yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuƙa na Ukraine 68 a cikin dare da suka haɗa da 10 a yankin Smolensk. Ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan Bryansk, Crimea, Krasnodar, Tver, Rostov, Kursk da Kaluga. Sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga har-haren ba. Da halin da ake ciki kuma, jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa Rasha ta kai har-har da makami mai linzami a yankunan Kyiv da Sumy. Da ƙarshe, Ukulan ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025, yayin da dubban mutane suka kidaya zuwan sabuwar shekara da murna a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na New Zealand Sky Tower. Sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu. Bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa, ƙasashe a kudancin tekun Pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a Australia. Ana sa ran mutane miliyan ɗaya a Sydney Harbour da kuma wasu miliyan biyu a bakin tekun Copacabana a Brazil. Sai dai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin Asia sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a Koriya ta Kudu a ranar Lahadi.
Hafiz kenan aka saurara labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a gobe ne idan Allah ya nufa kasashen duniya da dama za su bude sabon babin shiga sabuwar shekarar 2025 bayan ganin karshen shekarar 2024 mai ban kwana. Akan haka ne wakilin mu Hassan Umar Tambawal ya jiyo mana bakin wato ta bakin wasu ƴan Najeriya.
A yayin da ya rage ƴan awoyi kaɗan a shiga sabuwar shekarar 2025, wasu ƴan Najeriya sun bayyana fatansu, wasu kuma sun ce shekarar 2024 mai ban kwana an yi fama da matsaloli.
Sunana Alai Abubakar Muhammad. Fatan mu muna roƙon Allah shi muna canji, rashin zaman lahiya yayi yawa, amma muna roƙon Allah shi muna maganin wannan masifa. Gehen tsaro kuma sai wanda Allah yayi, domin duk abin da ka faruwa gwamnati ta sani. Kowane sai akwai gwamna, kowane local government akwai chairman, akwai DPO, akwai mataimakin DPO, akwai ya komanda duk abin da ka faruwa ko ina suna gani
ba ga ganin cewa jami'an tsaron Najeriya suna iya nasu kokari
a jami'an tsaron Najeriya ba su iya nasu kokari suna da yi yadda suka ga dama.
Malam Musa Kar mazauni garin Ibadan, abin da a farata kamar wannan kangi da muke ciki, Allah ya sanya mu shi wannan sabon shekara da za su tsaya ya sa mu samu canjin lokaci, don wannan lokaci da muke ciki wallahi ba dadi. Tsadar rayuwa ta yi yawa, tsadar abinci ta yi yawa, talaka ba yadda jin dadi. To don haka muka fata Ubangiji Allah ya sa mana alkhairi daga cikin wannan shekara.
Sunana George Bello. A 2024 mutane sun sha wahala. Wannan shekara muna fatan Allah ya da Allah kuma ya ba su karfin yi, masu mulkin mu su maida komai ya zo soki. Mu ma mu gyara kasar nan don dukan mu. Abunda muke sa ido gwamnati yayi mana, tunda ba su yi mana ma daga gidan mu ma mun mai mana. Ka gani yanzu mutum ya sayi abu naira 10, maimako ya sayi da shi naira 10.15, sai ya ce wai naira 20 da ya sayi da shi. Kaga daga gida ne wannan, ba gwamnati ba su kai wannan ba. Amma Allah ya da wannan 2025 gwamnati mu su yi mana soki duka abu. Ko border za su bude mana, ko za su bai shi haka ne abinci dai ya zo kasa, kowa zai samu lafiya.
Ina Mustafa daga Kiyele Ibadan. Ko fata na dai Allah ya ba mu zaman lafiya, kuma abubuwan da ya wuce ya shirya 2024 to shi wannan ya riga ya wuce. Muna fatan Allah ya sa ya canja mana mai kyau.
Kamar waɗanne irin matsaloli ne kake ganin sun dame mutane a shekara ta 2024 mai karewa?
To matsalolin da suka dame mu diyawa, ga sifiri, ga kayan abinci da sauransu. Mu dai muna neman sauki a wajen Allah, kuma gwamnatin na musuma su duba su yi mana abin mai kyau.
Allah ji mu sawakin gimin gamdu. Wannan shekara fata muke yi, Allah ya sa shugabannin mu su tashi su jira kasan mu. Wannan abin addu'a za mu yi dukkan mu na ɗan Najeriya. Mun ya lalace komai ba sakirito. Daya hanyoyi ba kyau. Ya lalace kowa yanzu ya tashi zuwa arewa. Kwana uku hudu ba zuwa. Ya kamata gwamnati a gyara mana hanya kuma a kawo sakirito kasan nan a zauna lafiya.
Sunana Hassana Sarauniyar BTA. Babban shekara mai zuwa Allah ya sa mu shige ta lafiya farko kenan. Kuma mu gai karshen ta lahiya lau. Wato ni kuka na ga gwamnatin Najeriya bata san da talaka ba. Lokacin da take neman talaka tana nan tana gudu tana haduwa tana dawowa, talaka sai ya fai da ƴancin sa. Mun yi wahala da jinin mu, mun yi wahala da ruwa rana iska, mun kai tun karhe shidda muna jiran akwatin zabe. Har yanzu ni ban san abin da gwamnati ta yi mata talaka ba.
Ake ganin gwamnati na kokari ta samar da ruwan sha, ta samar da ilimi ga jama'a, ta samar da tsaro.
Tana iyakar nata kokari iri nata ta shiga aljihu ta kai Amerika ta kai Germany makarantan gwamnati ma wanda aka ce ta gwamnati ne mu talakoki sai mun biya mu tajalan mu wadansu takardu sannan su yi karatu
ko wace shekara da irin fuskokin da take zuwa ga jama'a shekara ta 2024 da jama'a na kukan yunwa da rashin tsaro Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To sai mu ci Allah ya kyauta kada Allah maimaita an gaida Hassan Tambol da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ga shirin mu na gaba
wane gari wane gari wane garin da ake kurba manja da zalla wane gari bai kai gabas da nisa ba
madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban shirin da zai kasance na karshe a wannan shekarar ta 2024 ayayin da muke ban kwana da shekarar muke kuma murnar shiga sabuwar shekarar ta 2025 wasu yan Afirka mazauna Turai sun yi waiwaye kan nahiyar mai dimbin arziki amma kuma ke fuskantar tarin matsaloli
manyan matsalolin da ke damun kasar mu ta Ghana muna da matsala game da batun small scale mining da aka sa mata lakani galamsi su ɗan galamsi nan sun zo sun bata ruwan shan mu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido daya da masu kafafu uku sannan na biyu cin rashawa
matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka mutane suna cikin matsanancin talauci mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka ya danci ko karya kuma dokoki
en Niger za su duba su ga cikin wannan sabuwar shekara wani irin canji za a samu yaya za a yi kenan na farko kan mulkin farafula na biyu kan arzikin mutane ya kamata su samu abin da za su saya kuma kudi ya karu na uku kuma kayan tsaron kasa saboda akwai ta'adiya har yanzu a nan Niger
fatan kowa daga cikin su musamman a wannan sabon shekarar shine taya za a shawo kan waɗannan matsalolin
abu ba abin da nake buri a wannan sabuwar shekara bai wuce mu ga Najeriya ta fita daga cikin tsanani da kangi da tabarbarewar tattalin arziki da kuma rashin tsaro da yake sake tsananta a kasar ba
to sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
wani gari bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manya da
madalla Najeriya dai ita ce kasar da ake wa kirari da giwar Afirka saboda watakila girmanta da karfin tattalin arzikinta da kuma al'umarta masu hazaka daga cikin 'yan kasar da muka tattauna da su sun bayyana takaici yanda ake samun koma baya da ma lalacewar al'amura Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa Elizabeth ce a Britania
matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka mutane suna cikin matsanancin talauci mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka ya danci ko karya kuma dokoki ba an koro masa yara makaranta da ta boko da ta islamiya babu sutura ba kudin magani duk mun yi karo da irin waɗannan abubuwa gaskiya muna kuma fatan waɗannan sababbin ɗan ta'addar da suka shigo da ake cewa lakurawa ai mana maganin su saboda haka Boko Haram suka fara a hankali har suka mamaye to idan gwamnati ta yi kokari ta shawo kan waɗannan matsaloli ba ma kwanciyar hankali ba har tattalin arzikin mu zai karu
sunana Daniel daga jihar Pilato ina zama dai a Ingila amma da dai muke gani ke faruwa a Nigeria gaskiya ba ta da kyau kowane lokaci sai mu ji yake yake muna ji kashe kashe kame kame you know mutane suna wahala ga yanda kudin Nigeria dala ya dara naira ba kadan ba mutane yanzu ana yunwa Nigeria an tattace damuwoyin Najeriya ma yanzu nan da kyar za a samu kanta domin me damuwan suna da yawa
sunana Nura Iliyasu daga nan Turkish Republic of Northern Cyprus duk inda kake inda kai dan Najeriya ne zaka ga hankalinka yana kasar kuma kana cike da tausayawa da alhini na irin yadda mutane suke ciki saboda haka muna addu'a ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabata da zaman lafiya da kuma tattalin arziki
to a jamhuriyar Niger sauyin shugabanci ya bar baya da kura Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamarin tsaro a yankin Sahel ya tabo wasu daga cikin manyan matsalolin kasar da yace na bukatar a dauki mataki ganin yanda talauci ke ci gaba da galabaitar da yan kasar
lalle kau wannan sabuwar shekara za a shiga kenan za a duba a gani yanda abu biyu zai tafi na farko yaya ake shirin komawa mulki na farin fura tunda gwamnatin soji dai gwamnatin rukun kwariya ne kenan duk ta kare za a ga yaya ne ake shirin komawa gwamnatin farin fura a yi zabe za a dubi kuma yaya mutanen Niger za su rayu da yake kamar yanda aka sani yau wasu abubuwa sun yi tsada tun bayan da aka yi juyin mulki saboda an rike iyaka tsakanin Niger da Benin da yake akwai ta'ada a nan Niger ana shirin a ga cikin wannan sabuwar shekara yaya za a yi yaki da yan ta'ada
madalla to a kasar Ghana da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasa akwai matsaloli da suka addabi kasar da ke bukatar daukar mataki a cewar Malam Dennis Umar
an san Ghana tana da arzikin zinariya sosai to amma hanyar da za a bi a haka wannan zinariyan ba a bi hanyar ta didi to su Engalam sin nan sun zo sun bata wata podisimu shine ne ruwan shanmu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido daya da masu kafafu uku to wannan duka ya fito ga matsalan galamsin ne sannan na biyu cin rashawa yayi wa kasa mukanta ko ruwa kake nema a zo a bude ma hanya pompi a sama gidanka ko a sama lantarki wallahi shi ka ba da cin rashawa sannan za a yi a ma wannan connection
to rahotanni dai sun nuna cewa a Najeriya da Niger da ma Ghana matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ne ke dada jefa kasashen cikin kalubalen tsaro a yayin da matsalar cin hanci da rashawa ta zame wa kasashen karfan kafa
sunana Ajiya Latifatu Abdullahi a kasan Germany Allah ya albarkaci kasan mu Ghana da sauran kasashen Afirka duka su mun su bunkasa kamar yadda kasashen Europe kuma suka ci gaba
da muke ban kwana da wannan shekarar ta 2024 da ta zo da abubuwa na ban mamaki da tsananin rayuwa ga akasarin kasashen na Afirka malamai kamar Malam Abdulrahman Muhammad na sashen Hausa a birnin Makka da ke kasar Saudiya yayi addu'a na samun sauki
fatar mu yadda muka gama wannan shekarar lafiya Allah tabaraka ta'ala ya sanya kuma mu ga shekara ta gaba lafiya wani tabaraka ta'ala ya kara bunkasa arzikin mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah tabaraka ta'ala ya ga abubuwan da suke damu mu abubuwan da suke tunkaro mu na rikicin siyasa da 'yan ta'adda da sauransu ubangiji tabaraka ta'ala ya kashe wutan wannan fitina ya sanya mu ga bayan wannan fitina ita kace ga bayan mu ubangiji ya tabaraka ta'ala ya zaunar da mu a kasashen mu lafiya da dadin arziki da bunƙasan rayuwa da kuma kwanciyar hankali Allah mutanen da suke cikin wani hali da kunci Allah ka sauƙaƙe musu ya Allah shugabannin mu Allah ka karfafe su Allah ka taimake su ka kawo musu dauki ka ba su ikon adalci ka ba su ikon kulawa da amanar da ka dora musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah
Kuma sauraronmu da haka ne za mu nada sabar mai shirin a wannan shekarar ta 2024 a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Hamatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
gaida Ramatu Garba sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci yayin da zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyanar ayyukanku kan irin abubuwan da kuke fatan cin karo da su a sabon shekarar nan mai shigowa da abubuwan da ba za ku taba mantawa da su ba da suka faru a shekara mai barin gado ko kuma mu ce mai kwarenyewa ta 2024 lambar da za a kira alamar tarawa 1-202-9-8-5-0 da wa muke magana
Salamu alaikum
Alaikum assalam wa rahmatullah
Eh kuna ta ga Adamu Garba ina wakala kala
To me kala kala muna sauraron ka Me kake fatar gani a sabon shekara da muke shirin shiga idan Allah ya nufa nan da SOE masu zuwa
To nan sa'o'i masu zuwa muna fatar dai Allah ya sa wannan sabon shekara ta zo mata da alheri irin musamman a wannan kasa ta mu ta Najeriya irin matsalolin nan da ake fama da su na ƴan ta'adda na daji to Allah ya sa wannan shekara a kawo ƙarshen su Allah ya sa a kawo zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Najeriya da sauran kasashen Afirka da ma kasashen duniya kuma kurakuran da muka yi wannan sabon shekara Allah ya yi mana da fatar muna fatar Allah ya sa wannan shekara ta zo da alheri
to ma dalla amin suma amin bari mu je ga mutum na gaba da wa muke magana
assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullah
hajiya barka da rana barka da aiki
to kaman isiya dan kishin Najeriya
hajiya lalle kin da suna Allah ya saka muku da alkhairi isiya dan kishin Najeriya daga Karaman kuma so ba a jihar Kaduna.
To madalla muna tare da kai Haji Isiya.
Na je wannan maudu'i kan shekara mai karewa ko?
Eh me ake fatar gani a shekara mai shigowa kuma me ake ganin ba za a yi mantawa da shi ba a wadda take shirin fita nan da sa'o'i kadan idan Allah ya nufa.
To Hajiya tsakani har ga Allah ba ma fata da irin abubuwan da aka yi ta fama da shi ta yaƙi-yaƙi a duniya gabaki ɗaya da kuma a ce Najeriya. Matsaloli da aka shiga ciki gaskiya muna fata Allah ya kawo mana shi gaba kasashen mu na Afirka.
Na'am.
Sannan kuma na shi gaban da aka samu kuma Ubangiji Allah ya karo mana shi. Rashin tsaron nan da ake fama da shi kuma Allah ya kawo mana sauki.
To amin suma amin Haji Isiya muna godiya.
Muna godiya Hajiya Hawwa Allah ya tsare mana ku gaba ɗaya da mu gaba ɗaya.
To amin muna godiya. Isiya ɗan kishin Najeriya daga Kaduna a Najeriya. Bari mu je ga mutum na gaba da wa muke magana. To Malam Bala barka da shigowa me kake fatar gani a wannan sabon shekara idan Allah ya nufa da abubuwan da kila ba za a iya mantawa da su ba a shekarar 2024 da ke sallama
wannan sabon shekarar kuma da musu gaski ne cikin cikin fara to Allah ka sa ga mu alheri Allah ka sa ga mu alheri Allah ka sa mu mutum mutum abuwar ka da kan cikin cikin cikin
To madalla malam Bala, muna godiya da fatan shugabannin da su ma ƴan bindigan da kai kira gare su na aje makame, kowa ya ji kuma kowa zai yi amfani da wannan shawarwari naka. Bari mu je ga mutum na gaba. Dawa muke magana kuma daga ina?
Kuma mai sirri mai magana Isiyaka Usman mai Goro Wurioji ga jihar Taraba.
To malam Isiyaka, muna saurare da kai.
To a gaskiya kamar yadda mai magana yanzu yayi magana a kai, gaskiya muna kira zai ga gwamnatin jihar da na tarayya su faɗa kai su kawo mana matsalar tsaro a ƙasar nan. Shi ne kawai iya burin talakan Najeriya yanzu, don ba abin da wani ya gina gwamnati za ta yi wani talaka wanda zai mora bayan tsaro.
Na'am. To madalla, da fatan sun ji, da fatan kuma Allah ya bada nasara a kai. Bari mu je ga mutum na gaba. Dawa muke magana?
Daga Nijar ne.
Na'am.
Nijar, Nijar.
Na'am, dawa muke magana daga Nijar?
Umma Malam Ali da kuma kullu murya Arewa.
Malam Umma, barka da shigowa, muna sauraron ka. Me kake fatar gani?
Laya.
To madalla.
Lalle kamar wannan sabon shekara Allah ya shagwaye mai kamu da ita, kuma sabili da lalle akwai abubuwa da dama da sun kawo cikin wannan shekara mai wucewa ta shekara 2024.
Na'am.
Kamar ku shekara mai ka Allah ya samu kamar Allah ya saki karshe wannan Afirka duka gaba daya.
Amin. To madalla.
Akwai abubuwa sun kawo cikin ta bare, kuma Allah ya shaide ba mu sa'a kuma zarabo. Nagode murya Amerika Umma Mala Alina da gurgurdi a cikin Yahoo Niger.
To madalla Malam Umma, mamma muna godiya, da fatan Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar lafiya. Kuma da alama wannan shine kira na ƙarshe da zamu dauka a wannan bangare na amsa wayoyin ku. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za a saurari labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indalusiya da ke arewacin Gaza.
Rundunar sojin Amurka ta ce dakarunta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan Houthi ke iko da su a Yemen, a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Talata na sojin Amurka ta tsakiya, ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar Yemen Sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan Houthi ke iko da su. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin Gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durƙusar da tsarin kiwon lafiyar Gaza, a cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafuka 19 ya gano cewa munanan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a Gaza, wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa, sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama a kan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani saƙo da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da Amurka ta kai kan wuraren ƙungiyar IS a 'yan makonni, tun bayan da 'yan tawaye suka hanɓar da shugaba Bashar al-Assad daga kan kargar mulki. Jami'an Rasha sun faɗa yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk.
Masaro, a nan za mu da labulan shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai, mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin Muhammad Hafi Baballe da yake na gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif da muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya sai da safon ku.